jefa ƙuri'a wacce mafa wannan ƙuri'a irin wanda da kaccen ki irin wanda wanda aka kafa da sharadanta sanannu cikin musulunci dan ka san fadin kalmar a Hausa sai wani ya dauka cewa to kenan an jefa ƙuri'a malai yace akhrajahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Muslim haka Imam Muslim binahuhi kwatankwacin abin nan da aka faɗa wa kaza at-tahawi haka Imam at-tahawi ya rawaito shi wal bayhaqi da Imam al-bayhaqi wa ghayruhum da wadansun su wa ziyadatu li muslimin wannan ziyada ta karshe ta cewa annabi yayi ƙuri'a tsakanin su har zuwa wato ƙuri'an wato ziyadan nan da ta zo wanda yake cewa lam yakul lahu malun ghayruhum kaga ya sata in bracket ko wannan dadin Imam Muslim ne ya rawaito shi wa Ahmad fi riwaya haka Imam Ahmad da cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa yanzu wannan na ba mu fahimtar kenan idan mutum ya yi wasici da abin da ya bi kashi ɗaya bisa uku ba ruwanmu da wannan ko mu sai mu fitar da kashi ɗaya bisa uku sauran mu mayar cikin mai cikin rabon abin da yake magana abu na goma sha biyu walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nas fi hadha az-zamani al-ibtida'a fi dinihim wa la siyama fi ma yata'allaqu bil janaiz kana min al-wajibi an yusiya al-muslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunnati mala yace walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nas yayin da yazan to abin firin jaye a bisa ga mafi yawancin mutane bi hadha az-zamani zamani namu al-ibtida'a fi dinihim shine kirkirar bid'a cikin addini wannan shi firin jaye yayin da al'amari ya zama haka wala siyama fi ma yata'allaqu bil janaizi musamman ma kuma cikin abin da yake da dangantaka da gawa ko kuma binne gawa kana min al-wajibi to anan fa ya zama wajibi an yusiya al-muslimu muslimi ya bada wasiki a lokacin da rashin lafiya ta kama shi ya bada wasiki an yujahaza cewa ayi tattalin sa zuwa kabari wa yudfana abinne shi ala sunnati a bisa ga tsarin sunna yasa dukkan yan uwan sai to koda bayan na mutu duk abin da yake hakikanin sunna tun daga wanka har binnewa har ta'ziya shi kade za a yi duk abin da yake bid'a ne ba da asali ban yadda ai ba wannan wajibin kanka ne kai wannan ina fata an fahimta saboda me saboda mafi rinjayen halin mutane yanzu shine yin bid'a cikin wadannan al'amura ko yin sunna bid'a ne ta farin jaye ko to sai kai kokarin ka sanar da yanuwanka cewa duk abin da za a yi sunna sai ba mu sani ba sai ku je ku ne ku tambaye mallam wani ku tambaye mallam wani ku nemo suwa ne duk ku je ku nemo bayanin yadda ake kafin ku kowane irin abu wannan shine wasici na da ku in kai haka daga baya ko sun yi bid'a baka da laifi amma in ka san kana tsammanin a iya yin bid'a cikin lamarin binne ka kuma kake yin wasici lokacin mutuwar ka bayan ka mutu aka yi bid'ar kai ma kana da rabuwa ciki ina fatan kun fahimta shine malaka ya zama wajibi mutum ya wasici cewa a binne shi bisa ga tsarin sunna amalan bi qawlihi ta'ala dan yin aiki da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kanku da ahalinku daga wuta wa quduhan nas wal hijara wanda makamashinta sune mutane da duwatsu alaiha malaikatun ghilazun a bisa ga wutan nan akwai malaiku da suke gaji ghilazun waɗanda suke masu kaushin zuciya shidadun masu tsananin karfi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba Allah duk umarnin da ya musu suna aikata abin da aka umarce su da shi ne ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك dan haka sahabban annabi sai kasance suna wasici ga ahalin su ga yan uwan su kafin mutuwa sai su yi wasici cewa koda bayan na mutu ayi mun kaza ayi mun kaza ya fada baban da ya san da sunna su ake yi sai ya bada wasici cewa ayi wal atharu anhum bima zakarna kaseeratun in kana san ka bi ruwayoyi daga wajen sahabbai akan haka suna da yawa fala ba'ata min al-iktisari ala ba'dihha babu laifi mu dan takaita maka akan wadansu ba sai mun kawo maka duka ba alif wato nan a kenan a an amir bin sa'ad ibn abi waqqas an karbo hadisi daga an karbo magana daga amir dan gidan sa'ad dan gidan abi waqqas anna abahu lalle baban sa sa'ad bin abi waqqas قال في مرضه الذي مات فيه يا فدا cikin cutar da ya mutu cikin ta me yace yace alhidu lilahadan in kun ta cikin mun kabari ku yi mun lahad wansibu alayya libana kuma ku dan dora mun hoge a daidai kaina kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka wa an riga da mutum tabbata gare shi inda sa sai gina abiyo kun san ginin kabari iri biye ne akwai ashakku akwai allahdu abin da ake nufi a shakku shine wanda muka fi sani a yi babban rami mai fadi sai kuma a zo a yi ja a tsakiya to wannan wannan shine ashaku. Amma alladu babban rami ake yi idan ya zurfi, to ko a maimakon ya sake a daga gefen kabarin, daga jikin bangon kabarin, sai kuma a kurta a rami haka, sai da manzo sai a sa mutum kawai nan gurin haka, kaga shi baya bukatar kasko ko dole kasko akwai. To wannan shine alladu, kuma irin sa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka sai sa ake bada wasiki ga yanwansa, yace alhidu li lahadan, in kun tashi gina kabari ku yi min lahadu, kar ku yi min shakku. Ina fatan kun fahimta. Wansi bu alayya yanzu ko cikin mu ya taba ganin alladu, duk abin da muka saba shine a shakku. Sai abin da malamai suka ce mafi kyau shine ayi alladu, amma idan kasar waje ba ta da kwari to sai ayi ashakku. Amma idan kasar tana da kwari wanda yin an yi alladu zai daidai, to shi ya fi cancanta. Ina fatan kun fahimta. Ya danganci yanayin kasar waje. Yace wansibu alayya labna ko al-libna, idan kun binne ne kuma sai ku dan daura goge karami haka a daidai wajen kaina, kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya'yan uwa, wajen ginin kabari Allah ya fi kamata a yi. In ka saba ta da kwari sai a yi ashabu. Idan an yi ashabu din nan an rufe mutum, tudun kabari ba a so ya wuce dani daya. Ina ba da mutum ba ya ce wai duk kasar da aka tura sai an bayyana ita. Waye ce idan aka rufe shi dai har ya kasance ya dan tayar daidai dani daya, ko abin da bai kasa dani daya ba sai a bar shi haka. Amma yi a dorawa akan dani daya bid'a ne. To balan talawar da suke zuwa a zo da blok, sai a zagaye mutum da blok a kara wadansu mare-mare a kai. Ako wani kabari da ake kira mai tifa, saboda shi tifa guda aka je aka juya a kansa na mare-mare, saboda idan ka je aka kowane girma. To duk waɗannan bidoyi ne da ya kamata a nisance su. Kuma kawai irin wannan karatun yanzu mutane na kishirwarsa fiye da abin da fiye da ruwan shansu wallahi. Saboda wuya ka je duka da ahlus sunna don da ba ahlus sunna ba, saboda mutum idan ya rasa shirya annabi yadda ya tashi gane a gari haka yake yi, ba ya iya inkari. Dai idan kai inkari ba sai ka duba sai ga kaburbura fiye da 100 da haka akai, sai kai kila dai wannan shine daidai, tunda dai ya gani shi ake yi. Wannan na farko kenan Sa'd bin Abi Waqqas, akhrajahu Muslimun wal Baihaqi, wannan asar Imam Muslim ne ya rawaito shi da Imam al Baihaqi wa gairuhuma. Na biyu an Abi Burda, Abi Burda ke cewa kale ke cewa Ausa Abu Musa radiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari ya yi wasiya Allah ya kara masa yadda, hina hadarahu al-maut, lokacin da mutuwa ta zo masa kale ke cewa idan talattum bi janazati, in kun dauki gawa ta za ku tafi, fa asri'u bi al-mashiya, to ku rinka sauri ba a yanga wajen daukar gawa, sauri ake yi. Wala tatbi'uni bi majmarin, kar ku bi ni da kaskon wuta kamar yadda mutanen jahiliya ke yi. Wala taj'alanna ala lahadi shay'an, kar ku daura wani abu akan lahadu dina da zaku yi, yahulu baini wa bainat turabi, idan an yi lahadu to kuma ba a cewa a sa kasko a ciki, a ku kyale mutum da shi tsakanin shi da kasa. Yace kar ku sanya wani abu yahulu baini wa bainat turabi wanda yake tsakanina da kasa. Wala taj'alanna ala qabri bina'an, kar ku yi duk gini akan kabarina. Kaga duk yana hadi akan abin da duk ya san bid'a ne kin. Sahabi da cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin gwanayen karatun Qur'ani. Har wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kofar gidansa da dare ya ji karatun Qur'ani na tsaya, sai ya ira taki sai ya tsaya a wajen. Ya dade. Da aka waye gari yace, kai jiya na wuce ta kofar gidanka kana karatu mai dadi. Sai ke cewa wallahi ya bakin Allah da na san ka tsaya, la habartuhu laka tahbiran, da na yi murya mai daɗi don ka ji daɗi ya ma'aikin Allah fiye da wanda ka ji. La taj'alanna ala kabari bina'an, kar ka dora gini kan kabarina. Wa ushidukum, yace ina tabbatar muku, anni bari'un min kulli haliqatin wa saliqa, na ban ranta daga dukkan wata mace mai aski wai dan an mata mutuwa. Su matan jahiliya haka ake, in mijinta ya mutu sai ta yi kwalkwabo. Wasalikatin, ko dukkan wata mai raki, au kharikatin, ko dukkan wata mai yaga tufafinta, wallahi na ballanta ba ruwa na da ita, in dai ba da umarni na ba, ba ni da laifi. Kalu, sai suka ce samita fihi shay'an, wadannan ababen da duka zana, shin ka ji wani abu ne daga ma'aikin Allah ya magana a kansu? Kala na'am min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dukkansu daga annabi ne, ba ɗaya da na kawo daga garin kaina. أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام. إمام أحمد إمام البيهقي سأل كوتي دوانا نشكو حديث وابن ماجه بسند حسن ده حسن دي كيكاوا. Na uku daga cikin sahabbai wanda zai takaita a kansa, an Huzaifata, an karbo daga Huzaifa kala yake cewa iza ana mittu fala tu'zinu bi ahadan, idan har na mutu to kar ku je ku yi shela ga mutane, ku na kurkusa ku yi maza ku kai ni, fa inni akhafu an yakuna na'ayin, ina jin tsoron shelan nan da za ku yi kar ya shiga cikin abin da ake kira na'ayu. Na'ayu shine kuka, wai kina ganin shelar ma kamar kuka ce, kuma kuka din an ce ana yawa mutum azaba da shi. Ina ba zan fahimta. Wato har abin da yake halal ne shi yana jin tsoron kada zanto benin da za a taka a je game ga haram, to halal din ma sai ya hana shi. Fala tu'zinu bi ahada, kar ku je ku bayar da shela gare ni ga kowa, fa inni akhafu an yakuna na'ayan, wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i, naji annabi yana hana yin kukan kira, shine a tsira ka kuka ko kururuwa saboda mutuwar. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره بنهوه وسيأتي في النهي وأن حديث سيكون متاشنا قبل حديث نكيكاوا. وفي الباب آثار أخرى أولا باب أقوى آثار فجمدنور داما نسها بين التابعين في المسألة تأتي ذات زونا قبل في المسألة 47 المسألة 40 دبقوي. ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار, saboda abin da ya gabata ne Imam an-Nawawi ya faɗa cikin littafinsa Al-Azkarul Muntakhaba, yake cewa wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkadan, mustahabbi ne ko mustahabin wanda yake mai ƙarfi ga dukkan mutumin da mutuwa ta zo masa, an yusiyahum, yayi wasici ga ƴan uwansa, bijtina bi majaratul adatu bihi, cewa lalle ne san ci dukkan abin da al'ada ta gudana ana yi, min al-bid'i fil janaizi, na bid'o'i a wurin jana'iza, wa yu'akkidu al-ada ala zalika, ya dauki alƙawli da su cewa lalle ba za su yi haka ba, kar ya bar su ko da yayi wasi, haka Imam an-Nawawi ya faɗa. Kaga wannan duk ya kamata mutum yayi wannan, duk ya kamata mutum yayi irin waɗannan ababen, da wannan ne sai a gyara mujtama gaba daya. To wannan shine karshen darasinmu na yau, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi babu lada kai, wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana, kuma gaskiya irin wannan yana da kyau, kaga muna da yan uwa waɗansu a ƙauyuka, waɗansu a waɗansu garuruka daban-daban, irin karatuka irin wannan ba su zake musu ba, akwai waɗanda suke da burin su bi abinda shari'a ta ce amma ba su santa ba, da za su ji ta za su yi aiki da ita. To ya kamata idan mutum ya zo irin wannan karatu ko shi ya karanta, imma dai ya fahimtar da su ko ya samu irin kasar din da aka yi wannan bayani, kai ka ba mutum kyautar irin wannan kasar, wallahi ya fi kyautar ka ba shi rigar malin malin da jamfa da wando, ya san wannan ya fi kyautar malin malin, ya fi kwanan masara sanin irin wannan babin, saboda abin da za su yi daga azabar Allah, abin da za su yi daga azaban kabari. To irin wannan ko da mutum shi ba zai iya zuwa ya karantar da su ba, sai ya samu kasu din da aka dauka, sai ya sai ya aika ƴan uwansa ko ya ba mutum kyauta, ko cikin ƴan uwanka wani gari wanda kaga shedan ya farauce su ba su halarta wuraren karatu, sai ka samu kasar kasar irin na karatu ka rinka ba mutum kyauta, ko da a mota ya rinka sa rinka ji, sai ga Allah ya rubuta shari'a, shari'arsa ta irin wannan hanya. Saboda wato dole liman idan ya yi bayani to kuma sai ladan ya daga sannan ya isarwa mamuku, amma sautin liman wani lokacin shi kadai, in mamun na da yawa ba su iya ji gaba daya. Allah shi fahimtar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai tambayoyi da yawa da ƴan uwa suka rubuto. Mai tambayan na farko yana magana ne akan shaida idan ba a samu mutum biyu ba aka samu ɗaya. Idan ba a samu mutum biyu ba aka samu ɗaya, dole ne dai wannan nabiyin a same shi, tunda shaida biyu ake bukata. Lalle ne saboda aka sai an samu guda biyu, musamman dangane da abin da ya shafi wasici. Kuma wannan abu ne mai sauki idan an zo zaman gida, a halin tafiya ne abin ke da wahala, shi yasa har aka ba da canji na musulmi, cewa a iya kawo wanda ba musulmi ba a yi. To yake cewa amma wajen shaida wanda ba musulmi ba, to sai kasance an sami ɗaya ba Yahudi ɗaya kuma Kirista, sai iya abata aka yi dole sai Kiristoci ko dole sai Yahudu ba. Kuma kafiran da ake magana a kansu wajen bayar da shaidan nan su ne kafiran da ake zaman lafiya da su, wanda ba a faɗa tsakani, wato akwai yarjejeniyar zaman lafiya da su, su ne ake magana kamar ahlul zimma kenan. Wai wannan wasu yake a baibaita masa baitin da aka yi bayani cikin rahabiyya dangane da maganar maza da mata daidai ne wajen cin gado, idan dai ƴan uwa ne wanda uwa ta haɗa. Abin da yake cewa wa tastawil inasu wadh-dhukuru fihi kama qada awda al-masthur wannan ba bai ta mai tambaka shi kamata ba ya kamata ka samu littafin guda ka saya manzumatul rahabiyya dan karamin littafi ne baiti 240 ne ko 300 ko na bai dai kai 300 ba dan kai dan ka dage cikin wata daya ko wata biyu sai ka haddace shi gaba daya ya fi karke baitin daya kawai wannan yake cewa ma huwa ar-ramu wal ismamu fi ayi mawdhi'in yakunu nayi bayanin ar-ramu wal ismamu anan masallacin da masallacin Beirut Road ar-ramu shine an nutqu bi ba'd al-haraka mutun yayi furci da rabin haraka ba cikakken haraka ba da karamin sautin da na kusa ne zai ji banda na nesa wannan ababin qira'a yake na biyu al-ismam al-ismam shine wato isharatun bi shafataini wato mutun yayi ishara da labbansa guda biyu da damma amma babu sauti a cikin sa wannan yana jin a darasin baya duk mun yi magana akan sa wai dan mahaifan mutum suka yi wasiya cewa ko da bayan sun mutu su suna bukatan a yi musu duk waɗansu ababai na bidoyi suka zana cewa lallai sai an yi musu mutum ya iya aiki da wannan wasiyar a'a duk wannan tana cikin wasiyar da haramun ne kai aiki da ita mutum idan mahaifansa suka ce ko da bayan sun mutu a yi sadakar uku a yi sadakar 40 a yi waɗansu ababai wanda kai ka san cewa saba wa sunna ne zaka ji amma ba za ka yi aiki da su ba ba ruwanka da wannan sai ka yi musu akan abin da yake tsari ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba a kirga shi cikin cewa saba wa iyaye wannan kuma yana magana ne akan wai aikin banki da aikin menene abubuwa da ya zana wannan mun shayin magana akan sa muka ce gaba ɗaya kamar yadda bincike ya nuna wanda hay'atu kibarul ulama kungiyar manyan malamai na kasar Saudiya da kuma malamai na Rabita binciken da suka yi duk sun yi tafi bisa ga cewa bankuna waɗanda ake ta'amuli da su a halin yanzu a rayuwar yau bankuna ne wanda suke mu'amala da riba to dan haka tunda suna mu'amala da riba bai halatta ba mutum ya ce zai ta'amuli da su ta hanyar aiki ko waninsa domin kamar taimakawa gudanar riba ne a cikin rayuwar yau da gobe sai dai kawai abinda malaman ke cewa idan larura ta kama adiye duk abinda malaman ke ginawa suna gina shi akan ad-daruratu tubihul mahdhurat wannan bankuna a halin yanzu ɗaruruwan musulmai ko dubban musulmai suna ajiye dukiyoyinsu a gida a cikin su saboda hadarin ajiye dukiya a gida saboda koyaya barayi suka san mutum na ajiye dukiya a gida za su iya kai masa hari lokacin da dusuwa ga dama larura ta sa ya kai banki to wannan laruran ta halatta masa zai iya kaiwa banki kenan babu laifi akan shi dan saboda gudun dukiya ta salwanta sannan su ko musulmai waɗanda za su yi aiki a wajen saboda bayar da kariya ga dukiyar ƴan uwansu musulmai ta yadda inda za a kyale cewa duk arna ne suke gudanar da bankunan to kuma dukiyar musulmai za ta iya shiga cikin hadari to wannan su ma sai malamai suka sake bada fatawar cewa inda wannan kudurin ne da wannan manufar ne to saboda larura ya halatta anan mutum ya yi aiki anan ya zanto manufarsa bayar da gudunmawa ko kariya ga dukiyar ƴan uwansu musulmai kar ta shiga cikin hadarin wato a salwanta saboda yana ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci bayar da kariya ga dukiya dan haka ubangiji subhanahu wataala ya ce a yanke hannun farao idan yayi sata as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah kuma ubangiji subhanahu wataala yana al-mubazziranci yace wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kuma ubangiji yace koda zaka ci zaka sha dukiyar ka ce to karka yi faca ka karka yi al-mubazziranci yace wa kulu washrabu wala tusrifu kuma ya siffanta bayan Allah cewa wallazina yaza anfaku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi ingantacce yace Allah ya so muku ababe guda uku ya ki muku ababe guda uku amma ababe guda uku da ya so muku shine ku bauta Allah shi kadai kar ku hada shi da wani abin bauta wannan abu na farko kenan abu na biyu wa anta tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da yigar Allah gaba ɗaya kar ku rarraba abu na biyu kenan abu na uku yake cewa an tunasuhu man wallahu Allahu amrakum duk wanda yake jibantar lamarin ku ta hanyar shugabancin ku to ku rika yi masa wasiyya ba bore ake masa ko ta waye ba idan yayi ba daidai ba sai a yi masa wasiyya sai a masa nasiha sai a faɗa masa gaskiya in yana daidai kuma sai a tabbatar da shi a goye bayan sa akan daidai din nan nashi amma ababe uku da ya hana yace yaqi muku wato qila wa qad shine yawo da jita-jita an ce wane ya ce an ce wane ya ce ubangiji ya ki wannan kuma ya ki muku kasratu su'al yawan tambayoyin da mutum ba yana nufin fahimtar addini ba sai dan yayi tambaya dan a faɗi laifin wani ya ji dadi ko yayi tambaya dan ya kure malamin da zai tambaya ko yayi tambaya dan ya munana wani mai saurare irin wannan tambayar an ki muku ita sannan kuma yace wa ida'atul mal, an ki muku wato tozalta dukiya ko wulakantar da dukiya. Irin waɗannan ayoyi da waɗansun su sune malamai suka yi izina da su wajen cewa ashe dukiya wani abu ne mai muhimmanci, dan haka aka ce ma maraya a rike masa dukiyarsa sai ya girma yayi wayo a bashi, mutumin da yake mahaukaci a rike masa dukiyarsa sai ya girma yayi wayo a bashi, mutumin da yake wawa ko gaula rike masa dukiyarsa ake in yayi wayo a bashi. Dan Allah ce wala tutusufaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, ita dukiya ita ce kashin bayan rayuwarku. To duba da ita sai aka ce tana da muhimmancin da wato wurin da ake ta'amuli da ita, in ya zanto babu wata hanya sai ita, ko da hanyar ta'amulin ta haramun ce kamar irin banki, to musulmai su yi aiki a wajen, amma ya zanto manufarsu shine wato ainihin bayar da kariya ga dukiyar ƴan uwansu musulmai dan kasa salwanta, dan kar a cuce su. Musamman kaga akwai da dama daga cikin masu hali ko masu arzikin da Allah ya ba su dukiya mai yawa, suna kai bankuna ajiya amma kuma ba su da ilimin zamani, yaso da dama akan cuce su. Kamar waɗansu shekaru da suka gabata baya an gano waɗansu masu aikin banki da suka yi sama da faɗi, suka zalunci wani attajiri wajen kuɗi sama da naira miliyan 2, wanda ya tona abin wani musulmi ne da aka haɗa baki da shi, sauran wajen mutum shi da dubba musulmi bane, shine da bakwai kawai musulmai, da abubuwa da dama irin wannan wanda sun sha faruwa ana cutar ƴan uwa musulmi. In ya zanto mutum manufarsa ne wannan, kuma yana ciki din yana tunanin yaushe za a samar da bankin musulunci ya bar wannan, to wannan ya halatta. Amma in ya zanto mutum manufarsa ba wannan bace ba, shi dai aiki ne da yake ganin ma ya halatta yayi, to nan gurin kuskure ke zuwa. Dan haka wannan shine bayanin da malamai suka yi. Wai wannan kuma yana magana akan fatawar da take cewa shin ya halatta wato mutum ya taba mace, wai idan mutum ya taba mace alwalarsa ta warware ko bata warware ba, zance mafi inganci idan mutum ya shafi mace alwalarsa bata warware ba, wannan shine zance mafi inganci. Malikiya suna ganin da akwai wanda suke ganin shafan mace mutlaqan yanqudul wudu, kamar mazhaban Shafi'iyya, ta kowace fuska ka shafi mace alwalarta ta warware, ko da baka sani baka taba ta sai kawai ka ga mace ce to wai alwalanka ta warware mutlaqan, haka sai. Da haka akwai wani titi wani lungu a cikin Alkahira kasan Misra, da ji kasan mazhaban Shafi'iyya tafiya a wajen kusa da Jami'atul Azhar ne, to wani wuri ne mai rinsi titi ne wanda yake ko mutanen da su kowa a wajen, to duk yadda ka kai ga abin da sai ka taba mace a wajen, ko da kasan su matan su da a waje suke ba wasu riski ba, to shine sai mutane suka sa a wajen wai lungun na waqidul wudu, ina jin Shafi'iyya ne suka samu wannan suna mai dungun warware alwala, duk wanda yabo jan alwalarsa ta warware mutalaka. Su malikiya su kuma suke ce a wai in kasada lazzata aw wajadaha, in mutun yayi nufin yaji dadi dan saboda shafar mace to alwala ta warware ko da bai ji dadin ba, ko kuma ya shafe ta ba da nufin yaji dadi ba amma da ya shafe ta kuma sai yaji dadi alwala ta warware. Amma idan lam yaqsid lazzata walam lazzata walam yajidha, to anan gurin alwudu lam yantaqis, idan mutum bai ji dadin ba kuma dama bai nufa cikin dadi ba amma ya taɓa mace to alwalarsa bata warware ba, zance mafi inganci wannan ko da mutum ya taɓa mace alwalarsa bata warware ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala sai kuma ya sumbaci waɗansu daga cikin matansa kuma ya tafi masallaci sallallahu alaihi wasallam, sumbata ko bashi yiwa ba tare da taɓa mace ba. Ina fata an fahimta. Su abin da suke kafa hujja da shi aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an, wannan la mastum din sai suka ce ana nufin shafa, to lafazin la mastum ko da yake yana nufin shafa amma malamai sun ce ma'anarsa nan gurin a ammu minal lamsi, yafi shafa da kuke nufi, ma'a wato akhassuka minal lamsi, abinda ake nufi da shafa anan ana nufin kusantar mace. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an, Ibn Abbas yake cewa ubangiji almubashara da allamsu da menene duk yanayin da almasu duk yanayin kinaya ne dangane da jima'i, amma baya son ya sarraha shi, sai ubangiji yake naya sai ya alkunya sai ya kawo lafazin da zai wakilce shi gurgurda yadda mutane za su abin nan. Allah ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, kowa ya san almubashara ba sadau da iyalin almubashara ba, almubashara shine runguman juna, wannan ko ba shine Allah ke hanawa ba, me yake hanawa anan ga masu itikafi kusantan iyali. Ina fata an fahimta. Sannan yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakatum mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin tatadunaha, in kun saki mata tun kafin ku shafe su to babu wata idda da su. Anan me yake nufi da shafa? Yana nufin wato ainihin jima'i. To dan haka da allamsu da almassu da almubasharatu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta dukkan su suna nufin jima'i, shine ubangiji ke ta aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammam, to sai suka ce lamar su mun sa wai shafa yake nufi mata karka shafa mace baka samu ruwan da zaka saki alwala ba to fa tayi mun sai kai tayi mama dan saboda shafar mace yana kare alwala wannan kuwa ba shine abu ba saboda haka shafar mace azan ce mafi inganci baya kare alwala wannan wai yake cewa ka bi mutum masabuki a cikin sallar juma'a kai ma ka samu juma'a baka da ladan juma'a kana da ladan azhar dinka wai wannan yake cewa wai na wai hadisin da yake nuna istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kenan mutum ba zai kara akan 100 ba ko ba zai rage ba ka iya yin 100 ka iya yin sama da 100 sai dai shi ya nuna yana yin 100 sallallahu alaihi wasallam amma dan ka dan kara akan 100 ba laifin kai ba dan saboda malamai sun ce mafhumul adat yana daga cikin mafahim din da yake la yutabar ghair mutabar mafhumin adadi wannan kaida ce ta usulul fiqh wannan yana magana akan wani mai arzikin da baya kyautawa in gidansa sai dai yawa na nesa mai hukuncinsa dai bai kyauta ba dan gashi can gurin ya kamata mutum ya kyautawa ɗan uwansa ya kyautawa ƴaƴansa dukkan su abinda zaka tsara da iyalinka shi kan yi sadaka ne ba a ce kar kaiwa na nesa ba amma na gida sai kai musu kuma sai ka je kaiwa na nesa din duk gaba daya wai mai hukuncin tufafin da ake cewa bai haramun ne ga mazaje tufafin alhariyar wani nau'i na tufafi haka zahab ana nufin zinari duk tufafin zinariya ko na alhariyar haramun ne ga namiji shine abin da ake nufi wannan na cewa wani hadisi ne ana yin musafaha bayan sallah musamman a ranar juma'a a'a abinda malamai suke cewa ba a rawaito ba daga annabi cewa bayan ya gama sallah ko sahabbai in sun gama sallah suna tsaya su gaggaisa da juna irin yin musafaha da mutane suka dauka kamar wani abu na yau da gobe ana gama sallah wannan ya wowe a cikin sau ya gaisa da wannan wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam naka malamai suka sa shi cikin bid'a amma idan mutum ka dade ba ku gaisa da shi ba bayan an gama sallah kai sallama sai ka wuyo ka ga wani ne a kusa da kai sai ko gaisa wanda kai kana nufin rashin gaisawar ku ta yau da kullun wannan babu laifi amma ga wannan tun da sun suke yanzu nan sun zo sun ji darasi tare ana yi isha'i kuma assalamu alaikum assalamu alaikum rasulullah wannan bid'a ne shine ake magana akai shine ibn fadil ya kawo cikin ihya usunna kamadul bid'a kuma shine wato ibn al-hajj ya kawo cikin littafin mudakhal mun manta ba sai ka ce da shi a wannan gaisuwar ba sunna ba ce ai wasiya zaka masa dan nan gaba kare kuma in ka kaure kai ita zai ka wulakanta shi zai je ba wani ya bashi kuma wai sai wa annabi bai fara yin zaman istiraha ba sai da ya tsufa wannan gaskiya ne ba gaskiya bane ba wannan masu tawilin aiki da hadisi ne kawai sai su yi wa tawili hadisi yi wa hadisi tawili dan kar su yi aiki da shi ba inda aka nuna annabi wai sai da ya tsufa sannan ya fara jalsatul istiraha wannan yana magana da masa bayanin alkanutu da yake alkanutu bayan alkanutu sai a cikin nawazil annawazil shine wata musiba ta sauka kamar fari kamar an kama waɗansu ƴan uwa musulmi ba da haƙƙin su ba an daure su kamar dai wani musiba ta sauka ga ƴan uwa musulmi ko kuma waɗansu kafirai a ga suna zama barazana ga al'ummar musulmai to kaga nawazil kenan wani abu da ya fado bagatatan to ya halatta ya alkanutu a cikin irin wannan kuma alkanutu a irin wannan tsari ana yin sa ne a cikin dukkan sallolin farilla a ta sallolin azhar da al'asr don ana yin alkanu da cikin irin wannan tsari in nawazil sun zo an gane ko wannan alkanun da farko kenan amma alkanu na biyu shi ne wanda ake yi a cikin wutiri a raka'an wutiri ta ƙarshe wannan ma ana son mutum ya yi duk dare wadansu suka ce a sai cikin ramadan ne kadai wadansu suka ce a ramadan din ma sai goman ƙarshe kadai in dai a wutiri ne amma zan ce mafi inganci zaka iya a cikin dukkan raka'o'in wutiri ko ramadan ko ba koma ba cikin ramadan ba sannan ko ba lalle ne kai ce ban kaga dama kai in kaga dama ka ki duk dai wuturin ka yayi amma alqanut da ake a cikin sallar asubahi a raka'a ta biyu wannan an tambaye wani sahabi aka ce masa me kake tuni dangane da alqanut na je Iraq na ga mutane suna kallo yace ai bune innahu muhdath yace wannan alqanut din ai bid'a ne dan haka Imam Nasiruddin Albani ya masa babi da cewa bid'a ne a cikin littafin Riwayatul Ghalib dan haka abinda ake cewa shine annabi ya taba yin sa a farkon rayuwarsa amma da karshe ya daina duk sahabin da ya musulunta daga karshe karshen rayuwar annabi bai taba ganin annabi ya alkanutu ba dan haka ba sunna bane ba daidai bane bayan alkanutu bayan sallar asubahi duk da cewa mu ko mun saba a malikiyanci sai an yi ina ba ta fahimta wadannan abubuwa duk suna bukatar bin diddigin hadisai
littattafan da muke karantawa akwai alheri mai yawa a cikin su, sannan kuma akwai kurakuran da ke ciki. To sai mai aiki da alherin abin da ya dace da daidai, kurakuran kuma da ba su dace da daidai ba, sai a gyara a kama hadisi a yi ta aiki da su. Wannan shi ya dace. Wai me ya matsayin zaɓe na ƙuri'a da ake yi a demokrasi? Wannan yana buƙatar lacca guda. Asalin demokrasi wa ya ƙirƙiro ta a duniya, su waye suka fara ɗabbaka ta? Duk wannan malaman musulmai sun yi rubutu a kai. Su waye suka ƙirƙiro demokrasi a duniya? A yana aka fara ɗabbaka ta a wata shekara? Wace nasara demokrasi ta ci? Sannan ƙasashen da aka ɗabbaka demokrasi, wani irin kushe demokrasi ta samu daga wajen ƴaƴan da suka kafa ta ma kanta? Duk akwai rubuce-rubuce a nan gurin da malaman musulmai suka yi na da na yanzu, da Larabci waɗansu kuma da waɗansu harsuna daban. Da haka ne zaɓe na jefa ƙuri'a irin wanda ake yi, shi ma ka sa shi cikin larura. Ba ita ce hanyar da musulunci ke tabbatar da shugabanci ba. Hanyar da musulunci da ke tabbatar da shugabanci ta hanyar shura committee, a samu committee na mutum shida ko bakwai ko takwas, wanda suka fi kowa ilimi da tunani da hangen nesa da takawa, sai su zaɓo wani shugaba. Amma hanyar demokrasi kuwa wato mafiya yawa ne suke ci, kuma mafiya yawa Allah ya bada labarin su, walakin na kasara nasi la ya'lamuna walakin na kasara hum yajhaluna wa ma aktharu nasi walau arasta bi mu'minina. Mafiya yawa zaka samu ba mutanen kirki bane. Dan haka sai kaga wannan tasa, sai kaga jam'iyya ta ci zabe a wurin da ba ta da dan takara. Su kansu wanda suka zaba, ba su san wanda suka zaba kenan. Babu fa jam'iyya sai ta ci zabe a wurin da ba ta da dan takara. To zo da mutanen in suna da ilimi ko tunani ko hangen ne su za su yaka. Ba hanya sai dai ta tabbatar da shugabanci a tsarin musulunci ba. Wannan yana buƙatar dogon bayani, dan idan aka yi gajeren bayani mutane ba su fahimta ba da gaggawa. Mai tambaya ta ƙarshe, wai ya kasance wannan tambayar ban fahimce ta sosai ba. Tambaya ta ƙarshe yana dai tambaya ne kan shaida da aka yi magana, shaida waɗanda suke ba musulmai ba. Ban fahimta ba, yayi rubutun ne ƙanana da yawa, saboda haka ban fahimci tambaya. Wannan tambayar ta biyu na magana da kila dangane da masu mata biyu da aka ce mutum yayi ƙuri'a da sauransu. Don haka yanzu da mai tambayar sai ya bayyana ta a fili, sai ban fahimta. Amma dai gaskiya ban fahimci rubutun ciki ba. Kai ne mai wannan tambayar muke cewa ka kyale shi bayani da kansa. To ita ce me? A'a, lallai ne sai an nemi shaidu. Da Ubangiji na buƙatar rubutu, da sai ya baganar rubutu kawai kai tsaye. Amma shaidu yana da muhimmanci tun daga gara ambace su. Kaga a wani wurin shaidun kaɗai ba sa wadatarwa, sai an haɗa da rubutu. Kamar wajen me, wajen bashi. Idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wa liktub bainakum katibun bil adl. Kuma mai rubutun ba kai bane ba, ba ko mai karɓan bashin bane, wani mutum ne daban wanda ba shine mai karɓa ba, shine mai bayarwa ba. Wa liktub bainakum katibun bil adl wa la yabqa katibun an yaktuba zuwa karshe. Kuma sai ke cewa wa ashhidu idza tabayantum. Kaga bayan shaida dole sai an samu kuma mai rubutu. Amma a wurin can da aka ce shaida ba ce rubutu ba, kaga nuna ba za a yi rubutun ba kenan. A kullun kuma da za a bashi rubutu. Na'am. Shi yasa malamai suka ce shi rubutun mustahabi ne, yinsa shi yafi. Wadanda suka ce a rubutun wajibi ne cikin bashi mai yawa, irin wanda ake jin tsoron a'e inkarinsa. Amma bashi ɗan kaɗan, to wannan rubutun mustahabi ne cikinsa, ba wajibi ba ne ba. Wato dai abinda ake lura, abinda zai tabbatar da haƙƙi, wanda zai kare dukiyar wani ta yadda wani ba zai zalunci wani ba. Don wani zai iya cin bashi, musamman yanzu da lamura suka yi wahala, ya zo ya ta rigima ya ce shi ba kaza ba aka bashi ba. To shine amfanin shaida da rubutu din. Ka ga nan gurin sai a tabbatarwa da mutum cewa ga abin da aka rubuta. Kuma idan an zo rubutun wajen bashi, kai da ka karɓa, kai za ka duk gwanin cewar wancan, kai za ka yi masa shifta na abin da zai rubuta. Ni wane a yau rana kaza ga watan kaza na karɓi kaza na wane. kudi wuri na gugar wuri naira kaza bisa ga alƙawarin zan bayar a rana kaza ga watan kaza insha Allah na yadda zan bayar naji na yadda dan ya tabbatar wa kansa haƙi saboda ana jin tsoron kana cewa shi yasa aka ce ya rubuta dan kare tsammanin mazalunta sa akai ina fata an bayyana sai mutun yayi masa imla'i sai rubuta idan mutun kuma wanda ya karuba shin bebe ne to sai dan uwan sai zo yi imla'i ko dan uwan sai zo yi imla'i walimul waliyuhu bil adl sai kuma aka ce wasu shido shahidai ne mai rajalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tarbauna kaga irin wannan kaidojin duk bawa ban su wajen bashi shi yasa sai ai ta rigima wani a bashi bashi ya cinye yace bai karba ba wani kuma yace a ai rage adadin da ya bayar wani kuma mai bayar wannan zalunci yace a adadin da na baka kaza ne ya kara akan abin da ba shine ya bayar ba duk irin wannan ba abin da zai magance shi sai bin dokar Allah subhanahu wataala a rubuta kuma a kafa shi na Allah adu wannan yana ga zai zo nan gaba gaskiya na manta tunda ba shi ake yi ruwa nan kasar mu ko a farin gabas ne yake ko a yamma na manta na'am
kamar mutumin da nake gana ku yaro ya ka shi da ke da